هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سنة والجماعة الشيخ عبد الوهاب عبد الله الله يكرم مسلافيا وين محاضر اليومنا وين مسلاتنا الفرقان wanda yake a Nasarawa Alu Avenue a nan jihar Kano. Alhamdulillah waɗannan laccoci ne kamar yanda waɗanda suka bibiye su tun daga farko har zuwa yau. Laccoci ne masu matukar muhimmanci. Laccoci ne da an dade ba a hada manya-manyan jigajigan malamai da kuma muhimman mawdu'ai waɗanda za a dade ana amfana da su ba kamar yadda aka shirya wannan lacca wanda babu abin da zamu ce sai Allah ya saka wa waɗanda suka yi wannan tunani da waɗanda suka tsara da kuma wanda duk suka ba da goyen baya da gudunmawa wajen tabbatar waɗannan mahadarori a gurguje idan muka duba du'an da waɗannan laccoci aka tsatsara su zamu ga dukkanin su suna tafa da juna suna da alaka kowane mawdu'i yana da alaka da junansa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu shaidu guda hudu a dalai wanda duk lokacin da ake neman shaida an aka samu shaidu biyu a dalai sun wadatar to su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaidu hudu suka samu kuma dukkanin su babu wanda ake juyar da shaidar sa sun samu shaidar Allah subhanahu wataala wacce ita ce lacca ta farko da aka gabatar wacce Dr. Jamil Muhammad Sadis ya gabatar yanda Allah madaukakin sarki ya bada shaida akan adalcin sahabbai a cikin littafin sa mai tsarki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu shaida daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce laccar da babban malamin mu malam Dr. Bashir Ali Umar hafizahullah ya gabatar ajiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu shaidar ingantaccen tarihi dukkanin wani musulmi kai har wanda ba musulmi ba wanda zai faɗi gaskiya wanda ya san abin da yake ya bada kyakkyawar shaida game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai shaidar musulmi kuma musulmin nagari ita ce Abakar ba ita ce muhadarar da ta zama ta biyu wacce a Sheikh Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu ya gabatar a shekaran jiya to a yau kuma wannan lacca ce ta musamman kware-kware da gaske domin kuwa lacca ce da ta tattaro dukkanin abubuwan da suka gabata shaida na hudu kafin na faɗi wannan shine shaidar lafiyayyen hankali lafiyayyen hankali ya tabbatar da adalcin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yanda aka gani a sanarwa muhadarar da za a gabatar yau takenta shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune madogarar addinin musulunci to tunda an faɗi shaidar alqur'ani a kansu shaidar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu shaidar al'ummar musulmi ga baki ɗayan su a kansu to wannan kuma me yake nufi kaga sai kuma aiki kenan da maganganun su da ayyukan su da halayen su da fitar da hukunce da kuma yadda suka bin fahimtar bin addinin musulunci daidai da fahimtar su kamar yanda suka fahimce shi to waɗanda suka shirye waɗannan laccoci sun yi zaɓi na kowace lacca ga wanda duk ya zamana ya dace da wannan mawdu'i wannan mawdu'i ne da yake buƙatar samar da goga ka san hanya mawdu'i ne da yake buƙatar madugu uban tafiya wanda zai gabatar da wannan lacca al-ma'ruf la yu'arraf ba sai na yi wani dogon bayani akan wane ne Dr. Al-Professor Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Usuli Al-Faqih. Al-Al-Al-Al. Dr. Muhammad Sani bin Umar bin Musa Rijal Lemo Hafizahullah. Sannan kuma sai suka sake wani zabi shi ma suka zaba suka zaba suka darje wane ne wanda zai yi ta'aliki akan wannan mawdu'i sai aka zabo gwani wanda ya rubuta alqur'ani da hannunsa ba ɗaya ba ba biyu ba professor doctor mufassir kuma sarki na duk wani ahlin sunna sarkin izala na Kano gabaki daya sannan kuma shine shugaban committee dukkanin masallatai da suke na juma'a a karkashin jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunna wato professor Abdullah Sale Pakistan shine a hafizahullahu ta'ala shine wanda zai gabatar da wato shine wanda zai yi ta'aliki akan wannan lecture wannan taro zai kasance ne a karkashin shugabancin Alhaji Ibrahim Abdullah Dala Bagwanje wanda zakakuri ne yana daga cikin manya-manyan mawadata da suke bada gudunmawa wajen addinin musulunci musamman wajen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje akwai manya-manyan malamai da muke tare da su wanda muna yi musu maraba lalai waɗanda na gani za mu iya faɗar su suna da yawan gaske akwai wanda suka yi takakkiya daga Sokoto ne daga Zaria ne har da ƴan Zaria da Zaria da da Maiduguri da Maiduguri akwai mai masaukin baki akwai mai masaukin baki gwani al-muhaddis Dr. Bashir Ali Umar Hafizahullah akwai Dr. Abdullahi Yankaba akwai malam Dr. Abubakar Kyari Maiduguri akwai Al-Qasim Al-Hafiz Al-Qasim Umar Jibril Hotoro akwai Dr. Abdullahi Muhammad Gezu akwai Dr. Rabi Umar Rijal Lemo akwai Dr. Aliyu Abdulkadir Fahama Naibi akwai Dr. Tijani Tanko akwai Malam Nasiru Yahaya akwai Malam Umar Shehu Zaria da waɗanda ma dai ba za mu iya samun cikakken lokaci da za mu gabatar da su ba dukkaninsu da kuma sauran al'umma muna maraba da zuwa ba za mu ce ga abinda dakta zai magana a kai ba ko zai ce kaza an ce idza kunta fi hajatin mursila wa anta biha kalifun mugramu fa arsil hakiman wala tusihi to bazan karasa karashin ba zakal hakimu huwa dirhamu laqad fa zaman kana fi jaybihi da ɗan wannan gabatarwa nake cewa falatafaddal al professor al mashkura
karamakallah ta'ala nastaghfiru ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يمن يما لمي دمن يمن يما سوى أزي دمن يمن ينالبي دكانانا دمن يمن ين الماجري ددكا ينقوى دمكها اللراء والنمولي أولنا مسلاتي من البركة ناء الفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yanda aka sani wannan zama yana da takaitaccen lokaci ba zama ne da za a iya fadar dukkan wani abin da ya kamata a fada ba sai dai a fadi wani kuma wata rana sai wani ya fada ko a ci gaba saboda haka zamu yi kokari a gurguje mu tattauna wannan mawdu'i kamar yanda yake a rubuce wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sune madogarar addini ana nufin addinin musulunci ba sai mun yi magana ko su wane ne sahabbai ba wannan an riga an gama wannan maganar daktocin da suka gabata an yi bayani su wane ne sahabbai waɗannan tsarka kan bayin Allah da suka samu tarbiya daga wajen wanda yafi kowa iya tarbiya tun kafuwar duniya har kuma Allah ya nade kasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan maganganun da muke ta yi tun lokacin da aka fara wannan lakcoci muna yin su ne akan waɗannan dalibai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama almajiran sa da ba taɓa samun wata makaranta a tarihin dan adam irin ta ba saboda haka mun ji shaidar Allah subhanahu wataala da yayin musu da shaidar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayin musu kamar yanda jiyan nan dan uwa da ta bashir ali umar ya gabatar da waɗannan bayanai na tabbata shi ma yayi ne a takaice saboda inda za a ce za a yi bayanan shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai abin da suna da yawa kwarai da gaske sannan kuma mun ji yadda malamai musulmai na ko ina suka hadu akan cewa waɗannan bayin Allah bayi ne nagartattu da ba sa buƙatar wani ya fito ya wanke su ko ya tsarkake su Allah ya riga ya gama wanke su ya gama tsarkake su domin sun samu tarbiya ne daga hannun fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to a yau a gurguje abinda za mu yi magana akan sa in lokaci ya ba mu dama mu faɗi abinda ya kamata mu faɗa dangane da wannan mawdu'i shine muna so mu fito da irin yadda waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama suka rungumo addinin suka yi da kwansa daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga kan Qur'ani da sunnarsa da koyarwarsa wacce suka gani ko suka ji ko kuma suka ruwaita daga ƴan uwansu sahabbai ta yadda wannan ilimi ko kuma wannan addinin da hukunce-hukuncensa gaba ɗaya wanda yanzu dukkan wani musulmi wanda yake aiki da musulunci ya yi imani da wannan addini kusan ta wannan hanya ne yake samun abin da yake bautawa Allah da shi sallolinmu gaba ɗaya tun ma daga aqida da sallah da azumi da zakka da hajji da sauran mu'amalolinmu na cinikayya na aure na zamantakewa duka na siyasa na gudanar da al'amuran yau da gobe kowane irin abu kusan muna gina shi ne akan abin da waɗannan bayin Allah suka gani suka ji suka ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka isarwa da in baya idan mutum ya ce waɗannan mutane ba mutanen kirki ba ne maƙaryata ne maha'inta ne to abin da yake nufi ya rusa musulunci gaba ɗaya domin ya jijjige gaba ɗaya ginin da wato harsashin ginin da aka ɗora musulunci a kansa shi ne abin da waɗannan bayin Allah suka ruwaito alƙur'ani ba zai samu karɓuwa ba sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za su karɓu ba tunda gaba ɗaya an rushe waɗanda su suka ruwaito Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai girma yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ce kun zamanto mafi alkhairin al'ummar da aka fitar wa mutane ko aka fitar da ita domin mutane kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna babu shakka wannan aya waɗanda suka fara shiga ƙarƙashin wannan aya su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda wannan aya ta fuskanta da wannan magana cewa kun zamanto fiyayyun al'umma khairu ummatin ukhrijat linnas wacce aka fitar da ita domin mutane sayyidina Umar alaihi rahmatullah kamar yadda ibnu jarir da ibnu abi hatim da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ruwaito yana cewa law sha'a Allahu ta'ala laqala antum fa kunna kullana walakin qala kuntum fi khassati ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa man sana'a mithla sami'ihim kanu khayra ummatin ukhrijat linnas sayyidina umar yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da ba kuntum zai ce ba antum sai kowa ya ji cewa da shi ake amma sai aka ce kuntum aka yi magana wacce take nuna wasu mutane da suka riga suka samu suka shuɗe saboda haka yake cewa da a ce Allah ya ga dama da antum zai ce to amma sai ya ce kuntum da ya ce antum to da dukkan wato kowa da kowa da sai yaji cewa da shi ake sai aka ce kuntum kun riga kun tabbata kun zama saboda haka magana ake ta wasu mutane sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da wanda ya kwaikwayi aiki irin nasu sun kasance khaira ummatin ukhrijat linnas sune mafificin al'ummar da Allah subhanahu wataala ya fitar da su linnasi domin mutane duba yadda alqur'ani yayi amfani da wannan tabiri yace kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi aka fito da su aka samar da su linnasi domin mutane domin mutane dan alwara cewa samuwar waɗannan sahabbai bayan Allah na ƙwarai ubangiji subhanahu wataala ya sanya hikimar ta hikimar samuwar su shine amfanuwar mutane mutane waɗanda za su zo bayan su su amfanu da samuwar su sai ce ukhrijat linnasi saboda haka wannan yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani tanadi ne rabbani tanadi ne na Allah da yayi wa mutanen duniya gaba daya dan su zanto su ne jigo wanda daga wajen su ne za a rika samun dukkan wani abin da ake bukata na sanin Allah da sanin hukunce-hukuncen addinin sa babu shakka dukkan wani wanda yake bibiyar tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kokarin su da fadi tashin su zai ga tabbas wannan aya ta tabbata sun kasance khaira ummatin ukhrijat linnas babu wasu mutanen da suka yi wa al'umma wato baya ga annabawa da manzanni wadanda waɗannan wani zabi ne daban na musamman da Allah ya yi musu babu wasu mutane da suka amfanar da al'umma kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka amfanar da su a dalilin su da dama mutanen da ba su san wani abu addini ba ba su san Allah ba ba su san addininsa ba a dalilin su sun san addinin Allah sun kuma rungumi addinin Allah sun mutu sun shiga aljanna wasu da karfin tuwo haka aka jawo su domin su samu shiga aljanna shi yasa al-Imam al-Bukhari da An-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra da Ibn al-Munzir a tafsirin sa da Tabari da Ibn Hibban da malaman ruwaya da dama suka ruwaito da kyakkyawar salsala daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dangane da fadar Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kunta kun zamanto mafi alkhairin al'ummar da aka fitar domin mutane yake cewa taji'una bihim fis salasil tudkhilunahum fil islam kuna tahowa da su a cikin sarkoki wato an je an yake su an ciribar su a wajen yaki suna kafirai amma an zo da su sun ga koyarwa ta addinin musulunci da ɗabi'ar musulmi da kyakkyawar zamantakewa sun shiga musulunci a dalilin haka don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne madogara ta sanin addinin Allah wanda duk ya nufe su da suka ko da baci ya yi kokarin ya lalata wato kyakkyawar aqida ta musulmi dangane da sahabbai abinda yake nufi shine yakar musulunci ne gaba daya abinda yake nufi shine jijjige musulunci tun daga tushensa duka domin rusa waɗannan mutane rusa alqur'ani ne rusa sirar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama rusa sunnar sa ne rusa hukunce-hukuncen da duk yake bautawa Allah da su ne shi yasa Abubakar al-Khatib a cikin littafinsa al-Kifaya da Ibn Asakir ta hanyar sa a cikin tarihu Dimashq suka ruwaito ruwaya daga Abu Zur'a Ubaydullah ibn Abdul Karim ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan kaga mutum yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana bacin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'lam annahu zindiq ka sani wannan mutum zindiki ne yace hujja anan shine manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne haka nan alqur'ani gaskiya ne kuma waɗanda suka rungumo mana wannan alqur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar su aka samu qira'o'in nan na alqur'ani da ake da ruwayoyinsa ta hanyar sahabbai aka samu haka nan sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama sunanul qauliyya wal fi'liyya wat taqririyya duk daga wajen su aka same su to saboda haka wanda yake su kansu abinda yake nufi shine ya soke su in ya soke su kaga ya soke alqur'ani ya soke sunna ya soke dukkan wani abu da ya danganci shari'ar musulunci yace wa innama yuriduna an yujarrihu shuhudana liyubtilu alkitaba was-sunna wal jarhu aula bihim wa hum zanadiqa yace abinda waɗannan mutane suke kokari masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine suna so su soki waɗanda suke masu bayar da shaida daga cikin mu wadanda su muka dogara da su wajen su ba mu shaidar yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu me yazo da shi yaya alqur'ani yake mu da su muka dogara wajen samun wadannan abubuwa to sai suke so su soki shaidun mu idan suka soki shaidun mu kaga sun rushe alqur'ani sun rushe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal jarhu bihim aula su suka fi kowa cancantar a soke su a bace su kuma su ne zindiqai امام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني اشكن للتافلسا نا البرهان في اصول الفقه اللي كي مغانر اجماع المسلمين اكن عداله الصحابه اتشي اصول المسلمين في المسلمين قولي ده سكاي اجماعي اكن تشوا صحابي دوك عدلين باسا بقاتر سي وني يا وانكي سو سنن سو وانكو daman can wankaku ne da Allah subhanahu wataala ya riga ya wanke su haka nan manzansa yace abinda ya jawo aka samu wannan ijma'i na cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne kuma ba sa buƙatar wani sai ya ba da shaidar adalcin su yace saboda sahabban nan su ne na qalatu shari'a su suka ruwaito mana shari'a su suka dauko mana shari'a daga annabi sallallahu alaihi wasallama da a ce akwai buƙatar sai an yi wani taka tsantsan akan sahabban nan kafin a karbi ruwayarsu yace law thabata tawaqqufun fi riwayatihim lan hasarat ash-shari'atu fi 'asr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lamastarsalat ila sa'ir al-'asr yace da a ci sai wani yazo ya wato ba da shaida akan sahabi sannan a karbi ruwayarsa yace to da shikenan shari'a sai ta takaita da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamana in ba ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba to baka samu abinda zaka bauta Allah da shi ba sai zanto daga waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji daga bakin sa su kadai ne suka samu shari'ar kenan wanda suka zo bayan su kuma tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa yau ba za su samu komai da za su iya nutsuwa da shi ba saboda ana jiran sai wani ya fito ya ce sahabi kaza adali ne sannan a yadda da maganar sa yace to kaga tun daga nan zaka san cewa wannan magana ta cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba madogara bace suna buƙatar su ma sai an samu wani wanda zai wanke su yace wannan magana ce batacciya muka duba tarihin zamantakewar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa zamu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zuwan sa Allah subhanahu wataala ya bashi ya saukar masa da ayoyin farko wanda da su ne ya zama annabin Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wanda ayoyi ne da suke jan hankali zuwa ga karatu zuwa ga neman ilimi to haka musulunci da yazo sai ya dora ainihin digadigan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa akan neman ilimi kuma ilimin farko shine ilimin sanin Allah da sanin alaƙar da take tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma yadda alaƙarsa za ta kasance tsakaninsa da sauran halittun Allah saboda wannan shine ilimin farko musulunci tun da yazo tun daga wahayin farko aka fara ba da wannan kwadaitarwa cewa lalle lalle ya zanto an gina wannan tafiya akan ilimi domin wannan ilimin shi za a ita isar da shi kuma akan shi ne za a rika bautar Allah saboda haka sai ya zanto sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farko wadanda suka zabura wajen su nemi ilimi domin su isar da shi ga in baya su ne farkon wadanda suka rungumi wannan kira na ubangiji subhanahu wataala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci gaba da kwadaitar da su da nuna musu cewa bin hanyar neman ilimi domin aiki da shi ita ce hanyar shiga aljanna maiki yake cewa kamar yadda cikin hadisin muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wanda duk ya bi hanyar neman ilimi ya bi hanya domin neman ilimi to ubangiji subhanahu wataala a dalilin wannan zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna don haka alqur'ani ya zo kwadaitar da su akan cewa su tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama domin su karanci abin da yake karantarwa na addini domin su isar da in baya Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ونجي يتي بيداتي دا مؤمني دوك سفتت تفياكي با أنا نفي مؤمني سهبي ألا يتي بيداتي دوك سهبي قبائي سبزما ستفياكي با me zai hana a samu wata jama'a daga kowace kabila da za su zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama dan su samu ilimin addini kuma su yi wa ƴan baya waɗanda za su je su dawo su yi musu gargadi wal Allah sa samu abinda za su tsorata da shi to kaga anan alqur'ani ya nuna cewa waɗanda za su tafi jihadi da waɗanda za su zauna makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallama domin neman ilimi duk abu ɗaya suke yi duk aiki ɗaya suke yi dukkanin su suna jihadi fi sabilillah saboda ya wato ya daidaita waɗanda za su fita din da waɗanda za su zauna domin neman ilimi su karantar da waɗanda suka fita shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan al'umma magabata Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri yake fassara wannan ayar da cewa ana nufin mutumin da zai fita ya je makaranta domin ya nemi ilimi ya sanar da waɗanda za su zo bayan sa don haka wannan aya ta kwadaitar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama a karan farko sannan sauran mu'minan al'umma duka sun shiga karkashin wannan koyarwar cewa kada gaba daya a babe a tafi ana yin wani abu guda daya a bar makaranta babu waɗanda za su yi karatu za su koyi addinin Allah sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun amsa wannan kira na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun amsa kiran Allah sun amsa kiran ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama na tsayawa da jajircewa wajen samun ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan su za su zama tsotsuwa ta farko su za su zama fitila ta farko da za su haskaka dukkan al'ummun da za su zo gaba saboda haka suka jajirce akan wannan suka tsaya kai da fata ba dare ba rana wajen sauraron hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da ganin ayyukansa da sirarsa da dabi'unsa da halayensa suna kiyaye su domin su isar da su ga in baya annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ci gaba da kwadaitar da su da kara musu karfin gwiwa akan cewa lalle su tsaya su ji daga wajensa domin su ma daga wajensu za a ji wato nan gaba za su zama su ne madogara bayansa za su zama su ne fitila don haka yake kwadaitar da su akan wannan akwai hadisi sahihi na Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Hibban da malamai da dama na hadisi sun rawaito shi daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u wa mimman yasma'u minkum ku saurara wato ku saurara daga wajena sannan wa yusma'u minkum ku kuma a saurara daga wajenku sannan wa yusma'u mimman yasma'u minkum sannan a saurara daga wanda zai saurara daga wajenku kaga wannan shine isnadi shine haddathana 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 da kaje ana fada Allah ya ji kan Dr. Ahmad labarta masa wannan haddathana haddathana din shine wannan hadisin tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku ji daga wajena ko kuma wani ya ji daga wajenku shi kuma a ji daga wajensa ba shine isnadi ba wani ya gaya mana wani ya gaya mana har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to Annabi ya kwadaitar da sahabbansa inda ba za su zama madogara ba sai zanto umarnin da yake ba su ba ya da amfani Annabi ya ba su haka ne don su zama sun dauki wannan ragamar ta isar da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga in baya Annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace yana yin abubuwa don su gani su zama madogara ga waɗanda za su zo bayan sa mun sha ji mun sha karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yayi sallah akan minbari kuma bayan ya gama sai yake cewa ya ayyuhan nas inna ma sana'tu hadha litatammu bi wa lita'allamu salati yace ya ku mutane nayi sallah akan minbari an san cewa minbari ba guri bane da aka yi aje shi dan liman ya rika sallah akai guri ne na hudu ba to amma wata rana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau kan minbari ya zanto yana tsaye akan minbari zai karatun alqur'ani zai yi ruku'u idan ya zo sujjada sai ya dawo da baya ya yi sujjada a kasan minbari sannan ya gama sujjadodi guda biyu sai ya taso ya hau minbari sannan ya ci gaba da sallah yayi haka saboda waɗanda suke bayansa duk su gano shi lokacin da yake tsaye da abin da yake aiwatarwa a cikin sallah da ya gama sai yake cewa to abin da yasa nayi wannan domin ku yi koyi da ni sannan ku koyi sallata me yasa ya faɗa musu haka domin su za su zama dogara bayansa a wajensu kuma za a koyi sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga ana rawaito maka sahabbai suna sallah su ce haka naga manzon Allah yana yi haka naga manzon Allah yana yi wanda yake nuna cewa sun koyi sallah daga wajensa ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi me yasa yake umarta su yi kamar yanda suka gani dan za su zanto su ne madogara bayan sa sallallahu alaihi wa sallam haka nan lokacin haji kamar yanda zuwa cikin hadisin Jabir dogon hadisi da Imam Muslim ya fitar na hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zanto in yana yin wasu ayyuka kamar yanzu yana dawafi yakan cewa li ta'khudhu minni manasikakum fa inni la adri la'alli la uhajja ba'da hajjati hadhihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa li ta'khudhu anni manasikakum domin ku koyi aikin hajjin ku daga wajena dan ku koyi aikin hajjin ku daga wajena wata riwaya a cikin sunan an-nasa'i yana cewa khudhu anni manasikakum ku koyi ayyukan hajjin ku daga wajena me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu su gani su koyi saboda su zama madogara na waɗanda za su zo bayan su dan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa kwadayin su ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su zauna majalisin sa su ji irin abubuwan da yake tattaunawa da abubuwan da suke makana a gurin domin duk abin da ya faru ya wakana a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna daukan shi a matsayin hadisi in an ce hadisi ba ana nufin kawai sai ka ji annabi ya ce kaza ba a'a ko cewa akai annabi ya yi kaza ko an yi kaza a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ko ma ya hana duk hadisi ne an yi kaza ya hana to hadisi ne an san cewa wannan abun ba mai kyau bane so haka in an ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin hadisi kauli ba kamar yadda suka zata dukkan wani motsi da suke gani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna daukan wani abu na shiriya suna daukan wani haske daga wajen sa sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dan tsananin kwadayin ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu albarkar wannan majalisi na manzo sallallahu alaihi wasallama kuma gashi da bukata ta rayuwa ta dan adam ta yau da gobe ba zai iya yiwuwa ba ya hada bukatar sa kuma da samu zama kullun gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama suna musanyan wato aiki da shi da makocin sa da suke zaune a unguwa daya ce to yau ka tafi kasuwa ni in je majalisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faru na saukar da alqur'ani ko kuma wasu hukunce da manzo sallallahu alaihi wasallam bayanin su in ka dawo da kasuwa in sanar da kai ni kuma gobe in tafi kai kuma ka je ka zauna majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama in na dawo ka sanar da ni haka suka rika tanawub kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Ilm haka nan al-Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisi na sayyidina Umar wannan duk yana nuna maka irin tsananin kwadayin siribaci zama da annabi sallallahu alaihi wasallama dan su ga abubuwan da yake yi ba dan kowa sai dan zamanto wasu madogara ta al'umma bayan su haka nan muna da labarin Abu Huraira wanda ya lizinci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin da ya musulunta sayyidina Abu Huraira ya musulunta a watan Safar shekara ta 7 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tun daga lokacin da ya musulunta kuma kafar manzo sallallahu alaihi wasallam kafarsa ya lizimce shi lizimta wacce take ba kankanuwa ba ya yanke daga dukkan wani abu baya zuwa gona kamar yadda mutanen Madina suka saba fita gonakinsu baya zuwa kasuwanni kamar yadda muhajirun suka saba fita kasuwanni ballantana kuma ya tafi wata sharholiya da yana nan in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci to suna tare in annabi sallallahu alaihi wasallam ya motsa suna tare in dai ya sa kafar sai ya sa kafarsa in annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa wani abin da za su ci ya samu abin da zai ci ya sha in annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu abinci ba shi ma ya kwana da yunwa haka ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga shekara ta 7 farkon shekara ta 7 a watan Safar har zuwa komawar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa a shekara ta 11 a watan Rabiul Awwal kaga in ka lissafa ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 4 har da ma wasu ƴan watanni ko wasu ƴan kwanaki to wannan shekaru 4 ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallam ba dare ba rana babu shakka zai tara abubuwa da yawa na ilimin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu a tsammanin mu ma abinda aka ruwaito ko muka samu na hadisa Abu Huraira ba wai iyaka su kenan ba na'am babu wani abin da ya kubuce wa al'umma na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda addini tsararre ne tana yiwa ba a ruwaito ta hanyar Abu Huraira ba a ruwaito ta wata hanya daban daga cikin ta hanyoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ba za mu iya cewa wannan namba da aka samu adadi da aka samu a cikin Musnad Baqi ibn Makhlad na cewa hadisa Abu Huraira da aka samu a cikin littafin sa 5737 a ce da 34 a ce iya waɗannan sune hadisan Abu Huraira ba duk da cewa wasu mahaukata suna ganin cewa ya za a yi a ce hadisan Abu Huraira shi kadai ya hadisi ya rubuci hadisi sama da 5000 kamar annabi baya aikin komai sai magana kaga wannan karewar wauta ce anan idan mutun ya fahimci cewa sayyidina Abu Huraira na farko ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara hudu wato in shekara hudu din in ka lissafa a kwanakin shekara ka ce duk shekara ɗaya abin nan kwana 360 zaka samu ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kwanaki 2200 yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to kaddara kullun hadisai biyar kawai zai ji wanda ma wannan karamin takadiri ne ya za a ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito tun daga safi ko ya fito sallah a ce abu kawai biyar zai gani tunda anan kamar yadda muka ce ba ana magana ne akan furici ba kadai in annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito tafiyar sama daga gida zuwa masallaci hadisi ne shigarsa masallaci da wace kafa ya shiga hadisi ne da ya shiga masallaci nafila yi ko kuma zama yi hadisi ne sannan in yazo cikin sallah yadda ya shiga sallah da yadda ya yi sallah da yadda ya ruku da yadda ya dago da duk hadisai ne duk sahabi in ya faɗi wannan abin ya kawo hadisi saboda haka da yadda ya kabbara harama da har zuwa sallamarsa duk hadisai ne to kaga a ce kwaya biyar kawai ya ji banda maganganu da zai yi wani zai yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga wani ya masa magana wanda an san cewa yanzu a zaman nan nawa hadisi nawa ne ban san ya kasu ba a iya farawa ta to kaga koda ma a karamin takadiri ka yarda da karamin hankalinsa ka ce zai ci hadisi ko zai gama waƙif guda biyar kawai in ka lissafa da wancan kwanaki 2200 da ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zaga hadisi 6000 kenan kaga yafi adadin ma to ballantana wannan adadin ma da ake ambata ba fa duka ne adadin suke sahihai ba daga ciki akwai waɗanda suke sahihai akwai waɗanda suke masu rauni akwai ma waɗanda ba su tabbata ba gaba daya duk cikin wannan adadin 5000 da ake fada akwai da yawa waɗanda ba su inganta ba akwai kuma waɗanda ba kai tsaye Abu Huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ko ya gani ba daga wani sahabi ya gani mursalin sahabi ne akwai waɗanda suke mauqufat ne maganganun shi Abu Huraira din ne duk ana lissafa su cikin hadisai to shi ne ba aka tara su gaba ɗaya aka ba da wannan adadin wanda inda ka tace su ka tace su wataƙila gaba ɗaya ba za su fi hadisi 1000 ba wanda suka inganta to amma wanda bai yake kokarin ya ga ya cutar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ai ya za a yi Abu Huraira shi kadai ya rawaici wannan bayan kawai shekara uku ko hudu ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ma suke nesa ba sa kusa sun fahimci zamansu da annabi sallallahu alaihi wasallama da jin abin da yake na karantarwarsa wani abu ne wanda yake manufa daga baya za su zama madogara ta wannan addini sai haka koda suna nesa ma sukan baro inda suke musamman in wata bukata ta taso musu san wani hukunci su zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallama domin su ji hukuncin Allah subhanahu wataala dangane da wannan abu an san kissar Uqba ibn al-Harith da ya auri wata daga cikin matan Makka bayan sun tare sai wata tsohuwa bakar fata sai ta shigo gidan sai ta ce ai ko dukan ku na shayar da ku yana sabon ango sabuwar amarya wata tsohuwa ta ce duk na shayar da ku kaga ta rusa musu amartakar su da angwancin su gaba daya saboda haka yace ban ga ta zama ba ya dau dokin sa yasa masa sirdi ya hau sai Madina ya kwashe kwanaki a hanya yana tafiya har yazo Madina yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace gashi abin da ya faru na yi sabon aure amma wata mata ta ce wadda ta shayar da mu kuma musan san da abin ya faru ba nabi ce to shikenan ba ta faɗa ba shikenan ya za ka yi a shahid anan kun ga yadda ya tashi ya takakkiya saboda ya ji wani abu daga makin annabi sallallahu alaihi wasallam muna da kissar Imam Ibn Sa'laba As-Sa'di wanda yake daga abin nan Bani Sa'd Ibn Bikr wanda ya taso daga Najd ya zo garin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wani dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya je musu da shikashikan musulunci ya sanar da su ya zo a matsayin wanda zai zo dan ya kara tabbatar da sakon da aka ce musu da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zo yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi, Annabi ya gaya masa abubuwan da ya ji haka ne, sannan ya koma. Mun san kissar Malik ibn al-Huwairith, shi ma da shi da wasu samari su 20 suka zo Madina suka zauna, ba abin da ya kawo su sai lazimtar Annabi sallallahu alaihi wasallam su ga yadda yake ibada. Har Annabi ya tausaya musu ya ce ku koma cikin iyalanku. To duk wannan yana nuna maka yadda sahabbai suka dauki sunnar Annabi da muhimmanci, suka kuma tsaya suka bata, wato suka bada lokacin su da dukkan wata himmar su wajen su koya, su karanta, domin madogara ce ta addini bayan sa. Ba ma matan, ba ma maza ba, hatta mata kuna da labarin hadisin da yake cikin Sahih Bukhari na Abu Sa'id al-Khudri, wanda mata suka zo suka kawo kuka gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullahi, maza sun kwace mana kai, ko yaushe suna nan sun dafalfale maka, mu kuma muna nesa, muna gidajenmu, a ba mu wata rana mu ma da za mu rika haduwa ana karantar da mu. Wannan bai faru ba, ya faru. Saboda me? Saboda abinda za su karanta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam su isar da shi ne ga ƴan baya, domin madogara ce ta addini da musulunci. Hakanan sukan biyo shi har gida, in wani abu ya taso su zo su yi tambaya, su tambayi hukuncin wani abu da ya faru. Annabi ya ba su ansa. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin, su kuma suna gani, suna ji, suna recording din wannan abin da suka ji, suna isar mana. Littafan hadisi duk sun kunshi waɗannan abubuwa da dama. Sahabbai a junansu suna yi wa junansu tambaya. Idan ya zanto wani bai san wani abu na hukunci ba, ko yana taba ba, yakan tambayi ɗan uwansa sahabi, musamman ma in ya san cewa yana da wata masaniya akan wannan abin, don ya ji bayani daga wajensa. Saboda irin wannan shi ma yana nan da yawa a cikin littattafan hadisi, irin tambayoyin da sahabbai suke wa junansu. Kamar lokacin da Ibnu Abbas da Miswar, Ibnu Makrama da Abdurrahman Ibnu Azhar radiyallahu anhum suka aika Quraib Maula Abdullahi Ibnu Abbas zuwa ga Aisha don ya yi musu tambaya, don ya samo musu wato tambayar su game da raka'o'i biyu da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su bayan la'asar. Sahabbai ne waɗannan, amma akwai wani abin da suke tababa a kansa, suka aika wani ya je ya tambayo Aisha radiyallahu ta'ala anha, ta kuma bashi ansa ya zo gaya musu. Haka nan lokacin da Shuraih ibn Hani yake tambayar Aisha radiyallahu ta'ala anha game da shafa akan kofi, sai take cewa ka je ka tambayi Ali ibn Abi Talib, domin shi ne yake lazimtar Annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiye-tafiyensa, shi zai baka bayani akan wannan. Shi yasa sayyidina Anas ibn Malik yake cewa ma kullu ma nuhaddithukumuhu sami'nahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walakin yuhaddithu ba'duna ba'dan wala yukaththibu ba'duna ba'dan ko wala yakthibu ba'duna ba'dan. Ba duka abinda muke gaya muku na hadisi mun ji shi kunne da wato kunne da kunne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, a'a, sashin mu yakan bawa sashi hadisi, wato wani sahabi ya karantar da wani sahabi wani hadisi, yace amma ba ma yi wa junan mu ƙarya, ko ba ma ƙaryata junan mu. Wannan shine asar din da Dr. Bashir ya taɓa faɗan sa anan. Wani dan gaba gadi yace ai ƙarya yake. Asar ne tabbatacce yana nan a littattafai da dama, wanda a wancan lokacin an bashi martani, yana cikin as-sunna na Ibn Abi Asim, yana cikin kitabu tauhid na Ibn Khuzaima, yana cikin al-mawjam al-kabir na Tabarani, yana cikin al-iman na Ibn Manda, duk sun rawaito wannan hadisi. Abdullahi Ibn Abbas duk da yana ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tattara hadisai mai yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin al-lissafin da yake cikin Musnad Baqi Ibn Makhlad, abinda aka samu na hadisan da aka danganta su zuwa ga Abdullahi dan Abbas 1660, hadisi 1660, sai dai abinda ya ji kunne da baki daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan kaɗan ne, galibin su ya ji su ne daga manyan sahabbai. Saboda lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga Allah, shekarun Abdullahi dan Abbas 13, saboda haka bai samu lazimtar Annabi sallallahu alaihi wasallam sosai ba, amma da yake yana da ƙwazo, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a, ya samu albarkar addu'ar ma'aiki na cewa Allah ka sanar da shi ilimin addini, ka sanar da shi fassarar alqur'ani. Sai ya zanto bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah, sai ya riƙa bin gidajen manya-manyan sahabbai, manya-manyan al'ansar, yana gamuwa da sahabbai, yana jin abinda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka gani su gaya masa amma duka dududu abin da ake fada na ruwayar da yaji ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da yawa mafi yawan kololin abin da aka fada shine abin da Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal yake cewa ya kididdige hadisan da Abdullah dan Abbas yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam ko naga annabi sallallahu alaihi wasallam ko na kwana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba su fi 80 ba amma a ruwayoyin da aka samu wanda aka dangana masa ana an samu wurin 1660 yakan je gurin Abu Rafi Abu Rafi maula ne bararren bawa ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yakan yi masa tambaya yace ma sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam yauma kaza ma sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam yauma kaza ranar kaza mai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana yi ranar kaza mai kaga yana yi da aka yi kaza mai kaga annabi yayi bararren bawa ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam hadimin sa yake ga masa shi kuma Abdullahi dan Abbas yana rike da takarda yana rubuta abin da yake ji daga wannan bawan Allah to baya ga wannan akwai koyarwar da suka rika yi tunda daman abinda suka karanta dan su koyar ne a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rika koyar abin da tura sahabban sa suna fita garuruwa daban-daban domin su je su isar da abinda suka samu domin su madogara ne na addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'adh ibn jabal ya aika abu musa al-ash'ari zuwa yaman ya aika sayyidina ali zuwa yaman ya aika su yace kuma su je su koyar da mutane su yada addinin allah saboda me za su je da su koyar da mutane saboda madogara ne su na addinin musulunci su suka gani suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama don haka wannan abin da suka ji su isar da shi in ya zanto zaka rushe waɗannan to ka rushe wannan sako na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake umartar sahabbansa su isar da shi saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har bayan sa har bayan komawarsa ga Allah sun rika jin cewa wannan mas'uliyar tana kansu wannan amanar ta isar da sako ko ina da ina tana nan a kansu domin madogara ne suna na addinin musulunci tasma'una wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman yasma'u minkum saboda suna jin wannan kira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa su ji addini daga wajensa su ji hukunci hukunci daga wajensa don su isar da shi ga waɗanda suke yan baya wannan siyasa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren ilimi ita ce ta ci gaba har cikin khalifofinsa musamman lokacin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da lokacin sa an samu nutsuwa bayan an gama khurubur ridda duk da cewa an ci gaba da shigar da musulunci kasashe daban-daban na duniya to amma dai an samu nutsuwa da sayyidina Umar ya ci gaba da aika sahabbai garuruwa daban-daban domin su isar da sakon da suka ji suka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda su madogara ne ta wannan addini sahabbai da suka fantsama suka shiga garuruwa suna shigar da hasken addinin musulunci garuruwa ba wai kawai suna dauke da takubba bane ba takobi kawai suke dauke da shi suna yakan mutane bane a'a suna dauke da fitila suna dauke da fitila ta ilimi suna dauke da fitila ta shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka duk garin da suka shiga za su yi kokarin su isar da waɗannan sakonni na abubuwan da suka samu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga nan su ma waɗannan mutanen garin su dora da na bayan su saboda me saboda su ne madogara ta wannan addini saboda haka zamu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga manya-manyan garuruwa da aka kafa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma a lokacin khalifancin sayyidina Umar a lokacin a zamanin khalifancin sayyidina Umar aka bude kasar Iraki gaba daya kuma da dama daga cikin sahabbai sun zauna a kasar Iraki da cewa yawancin sahabban daga mutanen Makka sai mutanen Madina sai kuma mutanen da suke tahowa daga Yaman da sauran garuruwa da suke gefe da waɗannan amma lokacin ba a magana mutanen Iraki to amma da dama daga cikin sahabbai da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi hijira sun koma Iraki domin su isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallama da karantarwar da suka samu daga wajensa a kusan abinda Ibn Sa'd abinda ma ake faɗa cewa kamar yanda yazo a cikin tabaqat na Ibn Sa'd waɗanda sahabban da suka zauna a ƙasar Iraki kusan ashabu shajara waɗanda suka yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam bai'atul ridwan a ƙarƙashin bishiya guda 300 sun zauna a Iraki banda waɗanda suka yi halarci yaƙin Badar guda 70 Ibn Sa'd a cikin at-tabaqat ya bada tarjama tarihin sahabbai 149 waɗanda yace dukkanin su sun zauna ne a cikin kasar Iraki daga cikin fitattun waɗanda suka zauna a cikin kasar abinna a cikin wannan a cikin Kufa muke magana ba duka kasar Iraki ba a Kufa cikin kasar Iraki